Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishin Sashen Hausa na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a gidajen rediyo masu zaman kansu waɗanda suka hada da amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalol da niya, sai alfa rediyo Kumasi a ƙasar Ghana. Kuma a ko da yaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkaku da warhaka. Ni ne Sule Mumuni Barma ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC, za mu kawo muku shirin ne daga ofishin mu da ke nan birnin Yamai. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke shirye-shiryen karamar sallah, a jamhuriyar Niger magidanta sun koka akan tsadar tufafin mata da yara ƙanana, za mu ji martanin 'yan kasuwa. A Najeriya, majalisar dokokin kasar ta fara yunkurin sabunta wasu muhimman dokoki da suka shafi hulɗar tarayyar ta Najeriya da kasashen duniya, bayan la'akari da wasu abubuwan da suka faru da 'yan kasar a wasu kasashen waje a kwanakin baya. Idan muka koma jamhuriyar Niger, shirin sake buɗe makarantun boko da gwamnatin ƙasar ta ayyana a makon jiya ne ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jama'a. Muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sai nasihar malamai albarkacin watan Ramadan, amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Masauraranmu, barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum 106, wato adadi mafi yawa a cikin kwana ɗaya tun da cutar ta ɓarke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa ƙasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata, saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani ƙalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran din, domin keta haƙƙin bil'adama, ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren Baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya ce gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu, ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta. Wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden, wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin tsaron cikin gida da kuma harkokin gwamnati ya kada ƙuri'a kan batun kiran shaidun, inda aka ƙare da ƙuri'u 8 waɗanda 'yan Republican suka kada, yayin da 'yan Democrat suka samu 6. Zancen da yana da alaka ne da wasu ayyuka da Hunter ɗin ya yi wa wani kamfanin makamashi na ƙasar Ukraine mai suna Burisma. Chairman ɗin kwamitin Senator Ron Johnson shi ne ya buƙaci da a gudanar da binciken. Johnson dai ya ƙara tado da binciken ne jim kaɗan bayan da aka gama shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani rukunin kamfanonin kofi na ƙasar China mai suna Luckin Coffee, wanda ya samu shiga jerin kamfanonin da ke kasuwar hannayen jarin Amurka ta Nasdaq, ya bayyana cewa ya samu sanarwar cewa za a cire shi daga wannan jerin, bayan da ya amince da laifin ƙaryar cinikin dala miliyan 310. Masu sharhi dai sun ce wannan matakin abu ne da zai shafi kamfanonin China gaba ɗaya, kuma hakan na faruwa ne a lokacin da gwamnatin Amurka ke nazarin ƙaƙaba sabbin takunkumai kan kamfanonin China masu neman Amurka ta zuba musu jari. A ranar Talata ne kamfanin na Luckin, wanda ke hamayya da kamfanin Starbucks Corporations a China, ya bayyana cewa ya samu wata takardar da ke cewa Nasdaq za ta cire shi a cikin jerin kamfanonin kasuwar hannayen jarin Amurka. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka ta bayyana cewa za ta baiwa tabarin hangin sararin subhana dinta sunan Nancy Grace Roman, wacce ta zamanto shugabar 'yan sama jannati ta farko na hukumar. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a kan shafinta, hukumar ta NASA ta kira Roman uwar tabarun hangin sararin subhana na Hubble Space, wanda aka kaddamar a cikin shekaru 30 da suka gabata. NASA ta ce Roman ta yi fafutuka sosai wajen tabbatar da cewa masana kimiyya sun samu abubuwan da suke bukata domin gudanar da binciken sararin samaniya yadda ya kamata. Roman, wacce ke da digirin digirgir a fannin ilimin yanayin abubuwan sama daga Jami'ar Chicago, ta fara aiki a hukumar ne a shekarar 1959, wato watanni 6 bayan da aka kaddamar da NASA. Ta zamanto shugabar harkokin binciken sararin sama da kuma kimiyyar falaki. A cewar NASA, a yayin da Roman ke aiki, ta yi amfani da yawancin lokacinta wajen samar da sabbin hanyoyin da za a yi nazarin sararin samaniya.
Bayan labarun duniya, bari mu shiga taskar rahotanni. Za kuma fara ne da jamhuriyar Niger. A yayin da al'ummar musulmi a sassan duniya ke shirye-shiryen sallar azumi, magidanta a Damagaram sun koka a game da tsadar tufafi a kasuwanni. Sai dai 'yan kasuwa na alakanta wannan al'amari da matakan da gwamnatocin kasashe suka dauka akan iyakoki da nufin dakile yaduwar cutar COVID-19. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaram.
Yayin da ya rage 'yan kwanaki a shiga sallar azumi, al'umma sun himmatu wajen shirye-shirye. Abin da ya kai ni lekawa babbar kasuwar Dole ta nan Damagaram, ga abin da 'yan kasuwa ke cewa.
Isa Alhaji Mutari, to kasuwa yanzu dai gaskiya alhamdulillahi akwai jama'a da yawa tana shigowa kasuwa, sai dai matsalar kaya duka sun yi tsada. Menene tsadar su? Saboda gaskiya Kano ko kasuwa su babu hanya.
Ya kuna samun ciniki?
Ciniki ana samu kadan kadan ne, ba su tafi
sai ba. Ka bambanta shi da nabara?
Nabara yayi. Yanzu babu kuɗi na fi sabila, gaskiya ban sai a hankali.
Alhaji Usman Halifa, duka dai yanzu kasuwanci ga nan dai ana yi. Kin san wannan coronavirus kan duka shi kawo duka wannan tabarbarewar kasuwanci, bana sai hakuri kawai, ba a ci komai dai. Akwai kaya balle, alhamdulillah. An yi sayan kayan 'yan mata. Bara ai babu magami ma da bana dama. Ita bana yi wasa ta bana da bana.
Shamsuddin sunana. A yanzu gaskiya kamar sarƙoƙi haka na yara da warwaraye na yara da sakiya ta kitso mafi yawa. Duk da shushina kuma da lalle hallo wannan shi ma dan ba zai ja da baki. Wannan gaskiya bakin gulgudu kadan kadan ana samu ga ana sayin sakan dukkan da kika sani da an da muke sayin shi da kafin a kama azumi. Yanzu kowanne ya hau
mafi akasari kayan yara sune suka fi daukar hankali. Na zanta da wasu mata da suka zo sayan kaya.
Aji Aisha, wanda muke tsara jika biyar da rabi, wallahi yanzu da muka siya jika bakwai bakwai.
To ya kika ga kasuwa kayan yara?
Kawai alhamdulillah, zaka ce tunda in ka zo ka siya zaka kai ka saida, amma ba kaman bara ba.
Nurut Salai, wallahi bana dai gaskiya kayan yara dai sun yi tsada akan bara, tunda yanzu kayan yaran da ajika hudu yanzu sun ƙara kuɗi, sune biyar, sune shida, sune bakwai.
Sunana Halima. Ka bana ba an samu bayan da ake so.
Sayan kayan yara ne kenan
kika? Kayan yara ne. Kaya na saya yanzu tahiya gida ne ma zani.
To yaya farashi yake? Ya ziki bambanta farashin da na bana da na bara?
A gara bara kawai, bana kaya sun yi tsada.
Bangaren gyaran jiki ma dai haka abin yake, kamar kitso da lalle.
Sarayya, alhamdulillah. Na miki sa alhamdulillah. Gaskiya awun ayi bakwai, watan har takwas, kowanne ma yi miki.
Aisha Talawa, lalle ne nike dan matsi. Awuni ina hada jika biyar shida.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma za mu leka Najeriya. Duba da irin abubuwan da suka faru da 'yan Najeriya a kasashen waje a baya-bayan nan, irin su Afirka ta Kudu da kasar Sin, Majalisar Dokokin Najeriya tana shirin sabunta dokoki da kuma manufofinta na hulɗa da kasashen waje. Shugaban kwamitin kula da yadda kasar ke mu'amala da wasu kasashe, Honorable Yusuf Buba Yakubu, ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda cewa lokaci yayi da za a sabunta ka'idojin domin yawancinsu sun tsufa kuma duniya ta ci gaba. Ga yadda hirarsu ta kasance.
A shekarun baya a Afirka, Najeriya mun kashe kudade masu dimbin yawa, mun rasa rayuka masu dimbin yawa ga a wuraren peacekeeping, wato taimakon wasu kasashe domin su samu zaman lafiya da sojojinmu, misali kamar a kasar Sierra Leone da kuma Liberia. Mun tura sojoji, mun yi amfani da kudadenmu masu yawa, mun rasa rayukan sojojinmu da yawa a wannan taimako. Kuma za a duba cewa waɗannan kasashe babu wani abin da muke cimmawa daga wannan taimako da muke musu. Kuma ga duba ko fannin wurin kungiyoyi na duniya kamar African Union, kamar World Health Organization ko kuma United Nations da sauransu. Wani lokaci za a tsaya zaɓe na wani makami a wurin, sai ka samu ire-iren wasu kasashe wanda muka taimake su da dukiyarmu da kuma mutanenmu, sai a je a yi zaɓe kuma ba za su ba mu ƙuri'a ba, wato ba su nuna godiya ga abin da muka yi musu ba. An duba wasu kasashe, manyan kasashe, duk inda suka je suka kai wa wani kasa tallafi ko ta fannin soji ko kuma ta wani fanni, suna sa ka'idoji. Wasu ma za su ce to za mu taimake muku da sojojinmu da ko kuma ta wasu fanni, amma za ku biya mu da wasu ma'adinai da sauransu domin samu mu rage kudade da mu ma muke kashewa a kanku. To a kasanmu ba mu yi ba mu la'akari da wannan, wannan yana daya daga cikin canji wanda ya kamata mu yi a cikin harkokinmu na cuɗanya da wasu kasashe.
Wannan gyare-gyaren da za ku yi ko kuma shiri zai taɓa ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙasashe daban-daban?
Za a samu cewa za ka je embassy wanda ke kasan duniya wanda ya kamata shi ya kamata shi ne zai zama fiskan Najeriya a wani kasa, ko kuma window wanda kowane kasa za ta san Najeriya. To amma sai ka gani babu wani ɗaki musamman wanda aka ajiye domin a tallace ko ma'adinai ko kuma gargajiya, abubuwan na gargajiya da kuma ko abubuwan da muke iya nomawa da sauran abubuwa da dai muke da shi wanda wasu kasashe za su gani su yi sha'awa su saya ko kuma su zo su yi su sa a jari a kasanmu domin su sarrafa su. To wa'annan ba ma yi, to muna so mu kawo wannan canji shi ma domin ya zamanto duk inda ofishin jakadancinmu yake a kowane kasa na duniya ya kasance muna tallatan ababenmu wanda muke da shi da sauransu.
Honorable Yusuf Buba, akwai taimako da Najeriya ke yi wa wasu kasashe wajen tura ma'aikata wanda ake kira Aid Corps, wannan ma za ku taɓa wannan ɓangaren?
Muna tura ma'aikata suna zuwa kasashe na Afirka da wasu Caribbean wanda muna taimaka musu da ma'aikata ko likitoci ko nurses ko manyan lauyoyi da sauransu da kasashen nan suna da karanci a ciki. Ire-iren wannan muna tura wa'annan kasashe suna zuwa su yi aiki a wa'annan kasashe kyauta su taimaka musu, kuma mu kasanmu ke biya. In wasu kasashe ne suka tura irin wannan tallafi, akwai hanyoyi da ake bi domin a samu amfani daga wannan taimako da ake yi, because duk wanda ka taimaka mishi ka nuna mishi abokantaka ne, shi ma ya kamata idan lokacin da naka bukata ya tashi shi ma ya biya maka bukata.
Kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda kuka riga kuka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana ranar 1 ga watan Yunin gobe a matsayin ranar sake komawa makarantu, bayan da suka ce an fara samun sauƙin annobar COVID-19 a ƙasar. To sai dai da alama wannan mataki bai yi wa wasu shugabannin malaman makaranta daɗi ba, kamar yadda za a ji a wannan tantaunawa ta Haruna Mamman Bako da Habibu Mumuni, sakataren kungiyar malamai ta Sinan reshen birnin Kwanni.
Ka san shi abu duk an kai shi ya kamata a ce ayi nazari. Mu muka kusanta musu, yanzu sun haɗi sun ce za a yi. Mun kusanta musu ke mu da mun san shi suka fara da kwantarar wannan karatun ko ayi shi ba daurare na ba. Saboda ni akwai fujoji da kai 70% duk ke san kanta 75%. Amma tsakani da Allah mu da mun sani mu shine lakwal ba kai 70% ba dai. Wajen mu da equal premier tunda program kin yanzu muka fara shi. Kuma shanbe kin sai da akai mutane formation kuma mutane ma basu kware bisa gare shi ba. Kenan wanda duk ya bada an dai bada na kuma gwamnati a hada bi ne dai yana son ai. Banci da wannan kuma e kun san cikin lokacin da muke lakwalin nan mu lokacin su na ruhuna ne zanaki ne innan ma birni ana cewa akwai kallila waɗanda ya zamanto suna da yan kalaso shi kawai in ka dauka 20% na lakwalin nan kawai babu wanda adda kalas da ga ta amma tiro definitive duka sana ne ta kakana za a zakkuwa cikin sana juwan yanzu ma Allah dai ya sharbe mu shi gani yanzu kun gani gashi na ruwa sun fara sabkatun mai kenan a ta yi janje a ta yi juwan a zo haji shi kuma an san wasan tsananin ruwa ne to ta kakana za a zakkuwa ai karanta su
to da zaran an kai haka ba ku tsoron ai shekarar banza ta karatun boko
ai koyi za ai yau ya kamata a ce in yi za mu yi ai shawara har da uwayen diya a ce za a koma lakwar a ko ba za su raida ba ai akwai cikas tun da yau in Allah ya ruwa kanzu shi wai yar za su ta sauran aikin noma bayan su kuma gwamnati bai dauka yawanin su na uwayen nan abinda suka samu noma nan suka ci su bisha don kenan uwayen su hana diyan su ko ku son kai diyan su daji ni mishal akwai za ta yi bidus ka san ku abin nan da ba shi wa me iya zaman to an tattauna da kowa aka ce gashi kenan muna da pression kin muna da karfin gwiwa ma in mutu yake zo dan dan shi mu zo mu ce mishi kai tare da uwayen ku an kai ka iza mana yaro ko kuma mu ta magami mu haya mu hada musu ko saki ko wani prefe mu ce mishi ai sun kizo yaro bancin shi kuma yau in ka dauka college kin da a gare mu diyancin college kin nan na dashi ne yau in an tahi kakana za su yi lakwal yau mu shine lakwal mun san yanda muke da gwamnati kamin ma wannan ta zo kun gani sai da muka da yashi aiki saboda hakkokin mu da annan yau kai gwamnati kana son mu yi maka aiki baka biya shi mu hakkin mu ba tun 2015 da muka samu avance mun Oshua Hub yau na 2016 bai hito ba yau shekara 5 tsakanin ku da Allah karan san kishir daga zaman da mun kai ga program kin da an kai tsakanin ku da Allah an karan san kishir muna kariya adiba a gani kuma mutane su diba su gani mu babu ne zance wata siyasa bane abin gashi diyan mu ne muka dibi kuma aikin mu ne muka dibi yau gwamnati iya ce shi mu za mu ce mishi
kuna zargin cewa gwamnati ba ta bin shara wanda kuke ba ta kenan
kaidodi uku mun ka zaɗa dan da koda an dauke ga lokacin da kamata yi su kaga yanzu ba garin sai mun kaje gwamnati ya shiwaye ya da ka san kishi ya ce le promotion a koma lakwat gashi zuwa kanzu shi mun za mu ce musu sai mu sa ido mu kallon su yau in Allah azo hadari akwai mushin da zuwa ta lakwat kuma sun sani doka ta bada in ka ga hadari ko iska an ce kakkarke da mutane cikin lakwat ka sake shi kamin iskan nan shi ta hu in ka sai yana iya kai gida in ka san bai iya kai gida ka rike shi har lokacin da hadarin ya wuce to bakin da an kace damana ta sauka a kaza mu kuma har yau bancin wancan ko ta yanzu akwai ta corona ba sai ta yi ba kuma su ma ba su ce ta kai ba babu zero babu zero corona har yanzu akwai ta kakana za mu yi da yaran da ya ance yara ba su gamuwa mu dauki kalas soshi in an ka diba a ce kalas kim yaro kana da yaro 80 yaro 80 a ce ka raba su biyu to in ka raba su biyu an ce kowani yaro ya kamata ya zamanto tsakanin shi da wani ya zamanto meter guda guda ko meter 1.5 kakana za mu yi wacce kalas ta a gare mu bai dauka yaro 40 wadanda za ka raba su to ina kayayyakin da a gare mu ku abin wanke hannuwa muna da su ba vet kin da suka ce a sa muna da su gel kin da suka ce abin gashi odi da vet kin suka sa abin na gel kin suka sa muna da su wadanda duka abani wadanda kamata mu yi tambaya yau in an kace yaro san hito da creation adiba a gani wani mu shi na iya tare su kasu ga mu wannan duk abin da kamata mu yi zazzagi fa
wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka rashin ido ko kuma makanta wata kyauta ce da Allah kan yi wa bayinsa don musanya ta da wani abin na daban yayin da wasu makafi kan haduwa da wannan larura sanadiyar wani al'amarin da ya faru da su wasu kuma akan haifar su da wannan baiwa to amma kuma wannan baya hana musu gudanar da harkokin rayuwa kamar yadda kowane dan adam ke tafiyar da al'amuransa masu sauraro abinda zamu mai da hankali a kansa kenan a yau saboda haka zan koma gefe in bar ku da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda da bakon shirin na kasa ba kasawa ba
sunana Abubakar Muhammad Garki Village Municipal Area Council Abuja
kai dan birnin tarayya ne asalinka
ne da gaske
to ga ka kana daya daga cikin mutane masu laruran gani a kasa ko zaka bani takaitaccen tarihin ka
alhamdulillah salatu wassalamu ala mala nabiyya bada kamar yadda na faɗa miki sunana Abubakar mahaifina kuma Muhammad Sani an haife ni da wannan matsala ta laruran rashin gani wanda sanadiyan haka mahaifiyata ta shiga wani hali sosai na tsananin matsalancin rayuwa tarihi na ba zai cika ba sai na ambaci wannan baiwa Allah musamman mahaifiyata sunanta Amina Ahmad ta shiga wani hali don sanadin haka ta kwanta rashin lafiya tsawon wata guda abinci ma sai dai a sa mata ruwa a sa huka cokali a bakinta a bude tukun a zuba mata ruwa sanadiyan daukan ciki ne ta yi wannan shi ya jawo laluran na zo duniya da wannan lalura. Ai nemi duk irin magungunan da ya kamata aje daga bangaren gargajiya har bangaren nasara. Alhamdulillah da yake a haka Allah ya hukunta ba a ci madace ba. Kuma daga cikin asibitocin da naje muka je da mahaifiyata shine a asibitin Ido na Kaduna, wanda lokacin kusan babu wani asibitin Ido da ake ji da shi a arewacin kasar nan da ya wuce wannan asibitin. An tafi asibitin Ido na Kaduna. Wani abin mamaki a daidai wannan gaba a Jaju shine akwai wutan nefa a lokacin nan tabbas, amma cikin ikon Allah akwai wata na'ura da ake hawa na aikin su. Ina hawa wallahi wutan nefa ta dauke, ina sauka a cikin sakan aka saki dawo da wannan wuta hajiya, sai da aka haka so uku da na hausa wutan nan ta dauke. Ina sauka sai wutan ta dawo, kuma ba wai wutan wurin kadai ba, wutan duka gaba ɗaya wutan asibitin daukewa take. Lallai na tsinkaye wannan da karshe suke cewa to alhamdulillah saurara kurun wannan abu, duk wanda yace zai bada magani dan a warke to kar a ce masa a'a, ya gwada tukun a gani, in an dace sai a biya shi duk abin da aka ce a biya shi, in ba a dace ba dama dai kusan ba a cire tsammani ba. Wanda ba da alfahari ba, masu magungunan gargajiya sun faɗi wannan akalla da hankali da wayona sun kai kamar mutum uku. Kowa ya zo ya duba sai ce kai wannan matsala, kawai ayi hakuri. Amma da karshe suna saki cewa magana na faɗa miki yanzu shi suke saki maimaitawa, wanda ya ce zai samu sauki to a kyale shi, in ya ga da maganin in an dace alhamdulillah sai a biya shi. Wannan shi ne takaici tarihin rayuwata takaici.
Kai mu karatun boko?
Alhamdulillah nayi karatun boko daga primary school, so saboda wannan lalura sai zama primary school na masu gani ban dori akan shi ba, saboda wannan lalura zan kirshi sai da kabisani sai aka na samu tafiya makaranta na makafi a Lagos daga 1994 zuwa 96. To bayan nan kuma na dan yi kusa-kusai da ya shafi boko bangaren turanci dan abin da na samu, amma abin da na fi karfi akan shi shine abin nan shine arabiya.
Ka gama primary kenan?
Na gama primary na kuma gama Nigerian Farm Craft Center for the Blind a Ikeja Lagos.
Kai abin da ake cewa gaba da primary?
Ban yi gaba da primary ba Jaju, sai wannan makaranta certificate ne.
Bayan wayannan karance-karancen me ka fara yi kuma na gina kai?
Ina tunawa da wata magana da wani dattijo ya yi min a lokacin baya, tun ina dan shekara 12 da ranar naga ana cefa ne a gida idan ina da kuɗi, kila mai gidan ya bada kuɗin da bai kai ba nikan cire kuɗin a jikina in basu. Sai wannan dattijo yake cewa wannan in Allah ya yarda zai rike gida. Na tuna da wannan alhamdulillah a daidai wannan gaba kafin yi aure na samu matsaloli da dama masu fadi masu zurfi don akan wannan matsala Jaju.
Me kan larura ka na rashin gani?
To ana kan wannan na nemi mace na farko, na biyu, na uku, da hudu, ta biyar, na shida, sai na fiya ta saki shigowa. Nan ta ce sam tun daga kannin shi ya sun yi aure shi ma dole a bashi aure, in ba ana so ya abi harkan da kannin shi ke bi na shirme shi ake so bi ba. Nan ma an samu matsaloli masu fadi masu zurfi. Allah da ikon shi na aure uwar gidana na farko.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da shirin na kasa na wannan mako, da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin shin ci gaban wannan hira. A madadin Madina Dauda da bakon mu Abubakar Muhammad daga garken Abuja a Najeriya, ni da daukacin abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. Maralla sai a ƙara gyara zama domin sauraron sharhin jaridun Ghana.
Babban labarin jaridar Daily Graphic shine babban sarkin Ochin Abuakwa ya haramta duk waɗansu baƙin al'adu ko kuma tsafi a cikin Ochin Abuakwa. Jaridar ta ce Ochin Hini Osajifo Omuatua Oforipenyin ya yi kira ga duka masu gabatar da baƙin al'adu ko kuma dai tsafi a cikin yankin sarautan Ochin Abuakwa su cikin hanzari su dakatar da wannan tsafi nasu nan da makonni biyu a cikin wannan yanki. Ya bukaci ma'aikatar 'yan sandan Ghana da sauran kungiyoyin tsaro da su dau matakai na bincike akan irin kisa da ake na tsafi da sauran miyagan ayyuka a cikin daular ta Achim Abuakwa. Har yau a jaridar ta Daily Graphic akwai wannan labarin na COVID-19. Mutum 695 ne gwaji ya nuna cewa sun kamu da cutar nan a masana'antar sarrafan kifi. Jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta bayyana cewa ƙarin ma'aikata 162 na masana'antar sarrafan kifi da ke da matsuguni a Tema gwaji ya nuna cewa sun kamu da cutar coronavirus, abinda ya kawo jimlar adadin waɗanda suka kamu a masana'antar zuwa 695. Sai kuma jaridar Daily Guide wata tarwaito ministar kiwon lafiya na fada da NDC game da ayyukan asibiti da aka yi watsi da su. Jaridar ta ce ministan kiwon lafiya Kwaku Ejiman Menu ya zare damtse domin fada da babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC akan zancen watsi da ayyukan kiwon lafiya cikin kasar game da abin da ya ce ne tsohuwar gwamnatin NDC a bisa shugabancin John Dramani Mahammad ce wacce ta fi duk gwamnatoci yin watsi da ayyuka da ta gada daga tsofaffin ko kuma tsohuwar gwamnati. Ministan kiwon lafiyan ya bayyana baro-baro cewar gwamnatin NDC ba ta da hujja na sukan jam'iyyar NPP da yin watsi da wasu ayyuka. Ya yi amfani da aikin Mother and Baby Unit da ke a Konfanoche Teaching Hospital da ke a Kumasi wadda aka soma tun 1976 ya karfafa hujjarsa akan cewar NDC ce ke ta yi watsi da ayyuka na kiwon lafiya din. Ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito babu wani maganar aikin haɗin gwiwa tsakanin hukumar katin ƙasa da hukumar zaɓe don yin magudi a zaɓen watan Disamba. Wato hukumar ta katin ƙasa ce take waima NDC martani akan ikrarin da take na ƙoƙarin yiwa zaɓen na watan Disamba zagon ƙasa. Ridwanul Lamuk Tara Bas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaishe ka Ridwan. Kafin mu rufe shirin ga nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيني ألف حسن هاشم دغ جمهورية نيجر أبرن قن وت رمضان دي كما يدعى الله سبحانه وتعالى يكي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أزمي فريلاني غا الأمة مسلمي كما يدى أنك فرلان تاشي الأمة بين دسون كباتشيم. أزمي وطا رمضان ينا دفللولي ديوا وان ده حديث منزو صلى الله تعالى عليه وسلم سنا إشارة زوا قريش. حديث نبي هريرة ناتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ينا بشارة لصحابنش جميد التهور وطن رمضان ينا تشيمسو جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم. Manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana ce musu ga wata Ramadan wata mai albarka. Allah ya farlanta muku azumin shi, sannan kuma a cikin wanga wata Allah ya kan bude kohofi na aljanna, sannan kuma a ruhe kohofin jahim a daura shaytanu. A cikin wanga wata akwai wani dare, shine daren Lailatul Qadr, wanda daren Lailatul Qadr nan khairun min alf shahr. Ibada a cikin daren nan yahi ibada a cikin dare 1000 wanda babu Lailatul Qadr a ciki.
To masauraro, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulaiman Muni Barma ke muku ban kwana daga nan Yamai. Muni lafiya.